muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Shirin yau da gobe, shirin matasa kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya jin mu ta Alpha Radio, sannan za iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu
tare da ni Maryam Dauda.
Ranar Talata rana ce da shirin yau da gobe ke tattaunawa akan batutuwan ilimi da fasaha da sana'o'i. Kuma a yau 26 ga watan Nuwamba za mu tattauna ne akan batun tasirin ilimi a zamantakewar rayuwa.
A rayuwa ce da samu ci gaba, kuma ne ilimi da mara ilimi na ta fi gaba abubuwa da yawa, ko da ne mutumin da yake aikin gyaran mota ma sai da ilimi, ko shugabanci ma sai da ilimi, zamantakewa ɗan adam ma sai da ilimi.
To, muna tafi da ƙarin bayanin wannan tattaunawar. Bayan haka za mu kawo muku hirar da muka yi da wani masanin harkokin ilimi wanda shi kuma ya ce
siyasa mutane su mada ta kasuwanci, makami na siyasa shi kuma shine jam'iyya. Shi yasa ka gani kowane ya taso ya bude jam'iyya.
Sauraro, za ku ji ƙarin bayani. Yau kuma za mu leƙa filin matasa masu hazaƙa. Za mu kawo muku hirar da muryar Amurka ta yi da wani matashi mai rubuce-rubuce wanda a 'yan kwanakin da suka gabata ya sami wata lambar yabo daga ƙasar Ghana. Sannan kuma za mu kawo muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Sai a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe don jin duk waɗannan wato bayanan.
Madalla, wani matashi mai suna Madassar Danladi Sidi marubuci ne ɗan jihar Kano wanda ya lashe wata gasar marubuta da aka gudanar a ƙasar Ghana. A wata hira da suka yi da Baraka Bashir, wakiliyar muryar Amurka, Madassar ya ce ya fara rubutu ne tun yana da shekaru 15 da haihuwa.
Malam Madassar, ga ka matashi kuma na ji ka ce me ka karanta a jami'a?
BSc Mathematics.
To, me ya hanka da kuka fara rubutu?
To, tun ban wuce shekara 15 ba na fahimci cewa zan iya bada gudunmawa a fannin rubutu. To, a lokacin da na yi sai kuma Allah ya bani sa'a, sai naga mutane suna haba-haba da abin duk da nake rubutawa. Tun daga wannan lokacin na dan yi aiki a gidajen wasu kamar jaridun haka.
To, da wani littafi aka fara?
Na fara da wani littafi mai suna Igiyar Allah. Bayan na gama secondary school sai na rubuta Life is Beautiful When Our Hearts Are Open. She Life is Beautiful When Our Hearts Are Open, littafi ne da na yi shi akan rayuwa, yadda aka fara rayuwa a duniya, da kuma fahimtar addini game da rayuwa, da kuma fahimtar masana rayuwa na kowane fanni.
Bayan wannan kuma fara?
Bayan wannan na rubuta irin su a rashin uwa, na rubuta su me ke faruwa.
To, ai kuma ka samu award a wani littafi ne aka samu award?
Life Indeed.
Life Indeed. Shi kuma labari ne akan?
Labari ne akan matasa, musamman matasan arewacin Najeriya, yadda zaman banza ya mana katutu da sauransu, da kuma matsalolin da yake haifarwa, da hanyoyin da za a bi a gyara waɗannan matsalolin insha Allah.
A ina aka samu award?
A Ghana.
Ghana.
Online ne yawanci.
Online, ya aka yi har ka shigar da littafin, ya aka yi ka samu labarin shi wannan award din har ka shigar da littafin har ka samu nasara?
Akwai wani zan iya cewa yayana da ya kira ni, yake ce min gashi za a yi wata gasa Surasa TV a rufe. To, a wannan lokacin Allah ya taimake ni, nayi, ina badardar, ka san abu na farko, da na shiga Allah cikin ikonsa, kuma sai na gani nasara.
To, madalla, yanzu bari mu kawo muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota, wato Facebook, inda muka ce menene tasirin ilimi a zaman rayuwa. Ga wasu daga cikin amsoshin da muka samu.
To, To amsa ta farko ta fito ne daga Yakubu mai manjafin tuwa, yace salam yau da gobe ikon Allah. Ilimi shine ginshikin rayuwa, ilimi shine gishirin zaman duniya. Ya kamata matasa mu tashi tsaye mu nemi ilimi, hakan shi zai sa mu ji dadin rayuwa.
Shi kuwa Abubakar Yola Yokasala yace salam yau da gobe. A gaskiya tasirin ilimi baya misaltuwa, duk da ni ban yi karatu ba domin ban taba shiga aji ba, amma kwadayin ilimin ya sa na daddage.
Shi kuma gwani manajan bulo da masak yace salam filin yau da gobe. Ilimi abu ne na musamman wanda yake da shi, shi ya san menene zaman duniya.
Shi kuwa Alhaji Kabiru Highlanders yace ilimi gishirin zaman duniya. Duk mutumin da aka ce ba shi da ilimi, gaskiya rayuwarsa ba za ta yi kyau ba, bare kuma ma ta yi tasiri. Da fatan za mu dage wurin neman ilimin addini da na zamani baki daya. Ku tashi lafiya.
Daga nan kuma sai Hafsat Usman Hafsilo Malamaduri da Amina Adamu Malamaduri suka ce salam yau da gobe mai ƙaryata boka. Hakika ilimi shine gishirin rayuwa, don gudunmuwar da ilimi yake badawa a rayuwa yafi gaban a kidaya.
Shi kuwa Dauda Hudu Unguru yace hakika ilimi yana da babban tasiri a rayuwar bil'adama, domin kuwa shine makashin gadon bayan rayuwa, kuma shine ya bambanta mutum da dabba.
Sai kuma Shehu Adamu Rajau yace tasirin ilimi a zaman rayuwa kamar gishiri ne a cikin miya, idan babu shi miya ba za ta yi dadi ba.
Abubakar Kawu Girgir yace ilimi ke sa ɗan Afrika ya je Turai ya zama wani abin kwatanci, kuma ilimi shine gishirin rayuwa kuma garkuwan ɗan Adam. Saboda haka ilimin tasirinsa a rayuwa ba zai lissafa ba, kawai a nemi ilimi shine mafita.
Sai kuma Inuwa Abdulmalik Unguru yace shi da ilimi hasken rayuwa ne, domin sai da ilimi mutum yake amfanar da al'umma. Idan kuwa mutum ba shi da ilimi, to babu wani amfani da zai yi wa al'umma. Saboda haka matasa mu nemi ilimi.
Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Adam Yusuf, inda yace ilimi ai shi kamar ruwa yake, inda babu ilimi to rayuwa ba za ta yi kyau ba har abada.
To mun gode da waɗannan sakonnin, a ci gaba da aiko mana da su. To masu sauraro, yanzu kuma za mu je ga zauren tattaunawar mu wanda na jagoranta, inda wasu matasa da ke zama a birnin Kano suka yi bayani akan tasirin ilimi a zaman rayuwa.
Da farko sunana Awali Muhammad, na biyu sunana Madam Rilwan Sa'id.
To muna maraba, sai kuma wa?
Mun
tarbi Usman Kofar Nasarawa. To madalla maraba da zuwa wannan dandali namu. Shin menene tasirin ilimi a zamantakewar rayuwa?
Wato tasirin ilimi a rayuwa shine zamantakewa da jama'a, da zuwa makaranta, da kuma mu'amala na wajen aiki da guraren sana'a. Babu ilimin da yake mu'amala da jama'a shine babban ilimi. Ka fita daga wurin da kake, unguwan da kake, ko jihar da kake, ka je wani jiha, sana'a, ko wani dalili ya kai ka za ka je ka samu wani ilimin da ba ka da shi. Kuma idan ka dawo, kuma mutanen da kake da su za su faru da wani abubuwan da ka samu. Sannan shi ilimin ko wani aji shi ma yana da kyau, don kore jahilci. Wan ko kasuwancin za ta yi yana da bukatar a ce ka san tsarki wani abu, domin kasuwancin ta zai tafi. Wasu abubuwan da yake fi ko rubuce-rubuce ko wasu gaya ko yadda za ka sayi abin da sayarwa zai zama maka da sauki, ba za ka samu wato asara ko wani abu da yawa ba, wanda shi ne zai kore wannan abubuwa.
To madalla, mun ji wannan bayani. So yanzu kuma bari mu je ga malami na gaba, shi kuma mu ji me zai ce.
Gaskiya tasirin ilimi ga shi abubuwa na nuna biya duk komai da komai a rayuwa, sai da ilimi za a samu ci gaba. Ko da ba tasirin ne ilimi ga mara ilimi ma ta fi ta gaba, ko da abubuwa da yawa, ko da ne mutumin da yake aika gyaran mota ma sai da ilimi, ko shugabanci ma sai da ilimi, zamantakewa ɗan adam ma sai da ilimi.
To madalla, sai kuma Malam Larwani, ina ga shine bai ce wani abu ba dai tukunna kafin mu ci gaba.
Assalamu alaikum. to ilimi ya kaure komai duk abin da zaka ce zaka yi shi na tsawar kana tattare da ilimi zaka ga akwai bambanci da wanda ba ya da ilimi shi fa ake cewa Hausa ke cewa neman ilimi ko da a birnin sanne yana da kyau ka je ka neme shi dan ka san yanda zaka iya mu'amala da al'umma iya tafiya kai duk inda zaka shiga ya sha bamban da wanda ba shi da ilimi wanda yake da ilimi za ta gan shi daban tsarin tafiyarsa daban tsarin mu'amalarsa daban harkar shugabanci ma wanda aka ce ya karanci ya san me yake a harkar ilimi za ta tsarin tafiyar da iliminsa daban yake da wanda ba ya da ilimi
kamar wanda shi kuma bai da ilimi a zamantakewa ta yaya ake ganewa ne
to shi wanda ba ya da ilimi a zamantakewa yanayin mu'amalarsa ma ko da fursa magana ma za ki iya yi za ki ji da bambanci da wanda yake da ilimi da bambanci ba ki ji shi da ba ɗaya kan da za a iya cewa magana da ake cewa ba hauke zarabu ne da abin da ya fito bakin sa kasar shi a gurin sa sai dai ya faɗa domin me saboda ba ya da ilimin abu ba ya da ilimin mu'amala ba ya da ilimin addini ba ya da ilimin boko ba ya da ilimin zamantakewa da sauran al'umma na sauran ba ka da wannan to za ka zama amana ka kasa bamban abin da za a iya bambanta ka da shi da dabba za a iya haɗa kama da dabba ba ba wani bambanci ba da baka da dabba wannan shi ne
to Malam Muhammad yana kusa
na gaskiya hakan zamantakewa na ilimi da marasa ilimi akwai bambanci ta wani ɓangaren marasa ilimi ko da misali ana karatu ne idan yi tambaya ko kuma ana kokari a gamsar da shi za ki ga irin maganin da yake yi shi kansa malamin ma sai yake kore shi kawai yau duk abin da za a gaya mashi ba zai gamsu ba saboda ne rashin shi neman da zai kai tunaninsa ya kai ga abin da ake so a gaya mashi sai an yi amfani da wasu hikima sannan za a gamsar da shi game da abin da ake so ya gane don ba zai gane da wuri ba kuma duk abin da za a gaya mashi zai ga ba daidai kake gaya mashi ba saboda ne ba shi da wannan ilimin tunaninsa da komai bai kai ya gano me ake so a faɗa mashi ba shi malamin ma an ba haƙuri ne ba sai ya kula da shi ma yadda ba zai iya ma don kar da shi wajen ba da amsa ba.
To malam Mantari na kusa shi kuma me zai ce?
Gaskiya akwai bambanci da yawa saboda ko da a zaman da kiwa ko da zama ya kasu tsakanin mai ilimi da mara ilimi akwai bambanci. Kuma ko da su sun magana sama ko mu'amala sai dai ka yi haƙuri da gaskiya da mutum na kake ma yau da zuwa da ilimi da kai haƙuri da shi a rayuwa.
To malamai yau kuma sai gashi an waye gari wasu sun je makaranta amma kuma tunaninsu da yadda suke halayyar su tamkar jahilai me kuke gani yake kawo haka to shi kuma Malam Larwani me zai ce game da wannan batu
abin da yake haifar da irin wannan farko
yayi
rashin tarbiyya ne kuma farko daga gida
to kai ma a ganin karashin tarbiyya kenan
idan ma mutum yana da tarbiyya tun daga gida za ki ga tsarin kama da fari ko da ma bai zauna aji ba za ki ga tsaka kama da banta wannan shi ne farkon abin da yake haifarwa rashin tarbiyya amma matsawar mutum ya samu tarbiyya daga gida za ki ga tsarin sa daban yake sannan ta fitar da ilimin sa da mu'amalar sa ta harkar aure ko zamantakewa da sauran su za ki ga daban yake ga wannan wannan
yawa to shi kuma me zai ce game da wannan batun
matsalan masu ilimi yake kawo matsala ne za su ga babu tarbiyya ba wani abu bane ba to da yawa yanzu a wannan rayuwar da muke san ƴaƴa ne da yawa
san ƴaƴa
yaro yana abin da ba daidai ba za a nuna musu ba sai san ƴaƴa to daga kan kuma gaba za a so su gani kuma ba za su gani ba sa za su ga iyayen mu kakannin mu da ba su da ilimin amma kuma akwai aiki a kasa wato na tarbiyya da komai kamar masu ilimi yanzu yanzu da ilimin amma babu tarbiyya sai ga duk yin wannan da ana yi a waje in an tawo ta biyar ba wanda zai ci danni saboda ya dan gyara ne amma ban da yanzu ya san ba da zai gyara ne ba amma dan ne za a magana kuma akwai san da zai je shi yana so kai ya ce yaro ya bari ba zai bari ba saboda ya riga ya koyi da wannan abu ya shiga jikin sa sai kan kwar sai bane yanzu kuma kina ana so ya bari ba zai bari ba to wannan shine babban matsalolin da kika ga ana faruwa na ya ilimin amma babu tarbiyya
bari mu dan koma baya kadan dazu naji kun ambaci muhimmancin ilimi a shugabanci to ya kuke ganin tasirin ilimi a wasu shugabannin al'umman mu a wannan zamanin
wannan zamanin ya gabani wanda suka taso tun daga farko dama iyayen su sun ba su horo sai tasirin tarbiyya da kautsayin mutane tun da ma a gidan su zaɓiga ana yin abin da ya fi muku, amma za ki ga wani shugaban bai san waɗannan abubuwan mafi muku ba.
To bari mu je ga Malam Mantari da kuma Malam Redwan. Kamar ta yaya kuke gani ya kamata a ƙarfafa gwiwar matasa ta fannin ilimi? Malam Redwan, muna jinka.
To farko dai abin da zamu ce shugabanni ko kuma harkar abin da ya shafi harkar ilimi, dukkan mu tsaya mu ji tsoron Allah, mu sani za mu tsaya gaban ranar gobe kiyama. Da yawa idan kika tsaya kika dubi su a waɗanda suke shugabancin ƙasashe, misali zan yi fatin da ƙasa ta Najeriya, ai yawancinsu ba 'ya'yan wasu ba ne, ta'an talaka ne, wasu ma sai su ga makarantu an ciyar da su yanda an shayar da su da komai a kan kuɗaɗe na harka na gwamnati, ko ba haka ba? To a tsaya su dubi Allah, su girman Allah, yanda aka koyar da su kuma su tsaya su koyar da 'ya'yan talakan nan yanda suka taso daga farko kuma wasu kasashen su talakawa ne. Misali kamar muna koyi ko da yake da Ahmadu Sakonan Kamfato, muna koyi da Kuriya Tabawa Falewa, dukkan irin su murtala in kika tsaya kika dube su, wayannan ba wani ba wasu masu kuɗi ba ne, kuma haka ba. To idan muka tsaya muka koyi da tarbiyyar da suka ba wa matasa, insha Allah matasanmu aka ɗora su, muna da jajirtattun matasa, wallahi muna da jajirtattu wanda za ki ga an nuna musu hanyoyi na harkar ciyar da al'amari na gwamnati gaba, wallahi za ki muna da kuɗi da yawa a ƙasar nan. To amma abin da ba a so ba a san a nuna musu sosai yadda ya kamata, wannan shi ne babban ƙalubalenmu. Amma matsawar za a ɗora a kan wannan, insha Allah za a ga tarbiyya, za a ga ilimi, za a ga cigaba a sauran ƙasashe da yadda ake tsammani. Muna da matasa jajirtattu wanda sun karantu sun kuma san me suke yi a rayuwa.
Yawwa, to Malam Awal gare ka yanzu.
Yanzu za a taimaka wa matasa shi ne a gida da yawa za ki ga ba yana da 'ya'ya, ba yi da farkon da zai ke makaranta, kuma za ki ga ba ya kai su ma su ce bari ya kai su kai su gurin sana'a. Idan suka koyi sana'an nan, in Allah ya daga cikin su sai wani ya yi zuciya ya ce bari ya kai kansa makaranta, ko da yawa ana samun irin wa'innan ba a tsaya yadda ba su kai su makaranta ba, amma albarkar sana'a da haka kwasi sai ki ga sun kai kansu makaranta, asin primary, secondary, asin kawo jam'a ma a kan wannan sana'a da suke da shi ya taimaka musu. Sannan gwamnati ma za ta taimaka, amma iyaye su rinka gane hakki a kan su, kar su rinka ɗaukar gwamnati komai gwamnati, a'a kai ne Allah zai canje ka ba gwamnati ba. Gwamnati ma ta ma kai ne na farko, sai ka yi iya ƙoƙarin ka sai ka nemi gwamnati ta taimaka maka. Iskan da mutum Allah ba su da a yare da duk wanda ya kamata yi. Sannan gwamnati ma ta taimaka na wurare da yawa da ake buɗewa na wurin koyar da sana'a. Akwai wani gwamnati da ka zo ka rinka kiwon yara ana kai su wurin sana'a, dole ake kai su wani da bai suka koya ɗin suka ga ya musu amfani, amma da ta ne za a kai haka nan ba za su je ba. Dama tun daga farko da ake magana cewa bishiya ko isa ce ta yana ɗanyi ake manka wata ji abin da ba zai wannan ya wuce ya wuce. In ka ce ya ka san gaba karewa ne, to ina cewa ga iyayen yara da su yi ƙoƙari kamar yadda Allah ba su amana na ta'ayan su kula da yi abin da suke ciyawa na tarbiyyantar da yaran da ilimantarwa.
To mun gode Malam Awal. To ina Malam Mantari yake, shi kuma me zai ce?
Ya ce me za a ji maka matasa su tafi da harkar su ne, kuma su kuma ta yake su ne saboda saukar sauƙar rikin wasu abubuwa su dan zai gudun kirgi su ne aka matasa za su samu harkar ci gaba.
To Malam Mantari, ban tarar numfashin ka ba, amma ta nake gwamnati tana dan ba da tallafi daidai gwargwado a makarantun gwamnati, wani tallafin kuma ake bukata ta wani fanni?
Gaskiya gwamnati tana ba da tallafi a makarantun gwamnati a ɓangaren firamare, amma gaskiya tallafin da ake bayarwa ya yi daidai, amma yadda aka nemi a matsayin mu ne yanayin ƙasa da nema a ɗan ƙara ne tallafin ni za ga wancan samu wani ma da kashin da ya kuma ma ake daina karatu saboda ba fa yi da kuma ma zai biya kan tsare shi da zai yi shi da bada karatu zuwa a yi.
Allah a da raziku kai ka gage sani a cikin mashiya, ka zamo al'alimu masanin sirrin sarari da kuliya, ka sallada ayyuma bauta da sani a cikin biyayya amfani. badan badan wa akuliya hakanan demokaradiya ita ma ambar mu baya ilimin islamiya muna ta karo odan jayayya muna ta fagauniya jiban gafiyar baido a waya
a gaishe ka masu sauraro har yanzu dai kunna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC to ku gafarce mu don a farkon shirin an samu kuskure na dan gutsurin bayanin da muka sako muku a sauti amma yanzu ga cikakkiyar hirar inda na tattauna da Malam Kabiru dan Ladin Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria wanda masanin ilimi ne inda shi ma yayi min bayani game da tasirin ilimi a zaman rayuwa to malam yaya kake ganin tasirin ilimi a zaman rayuwa a wannan zamanin
wato shi ne da wannan zamanin da ma tun da aka halarci duniya in koma da ainihin wato manyan littattafan da muke amfani da su daga Zabura Attaura da Qur'ani duka yayi nuni da cewa lokacin da aka halarci dan Adam farkon abin da aka nuna masa shi ne san ainihin wato muhallin shi san abubuwa da ke kusa da shi sannan kuma ya ba su suna al'umma da daɗe ta gini ne game da ainihin abin da ka sani ba wata al'umma da take ci gaba idan wannan al'umma din ba ta da ilimi haka aka yi magana ilimi wato ba wani jahil da zai je daga a ce wai ilimi a kan ko ba a san ilimi duk lokacin da haɗe ainihin wato al'umma ta lalace tare da tare da abin da take yi yayin ka bin cika za ka samu wannan al'umma ta ilimi ya bar cikin ta babu ainihin wato ilimi a cikin da maluma da saboda haka duk wata al'umma da take so ta ci gaba dole ya zaman to wato ilimi ya zaman to kaman kashin bayan ita wannan al'umma din in babu wannan to wannan al'umma din ba za ta wata ci gaba ba don baki misali da irin abubuwan da suke faruwa yanzu a Najeriya kuma baya da aka samu na ilimi a shi jawo halin da muka samu kanmu a yanzu saboda daga ainihin hukumomi da iyaye wanda yake tarbiyyar yara yake aminci da hukumomi wanda ainihin wato ilimantar da al'umma ke aminci da ita al'umman da ra'ayinta ba ta ba wa ainihin ilimi muhimmanci abin da muka sa a gaba shi mutane su je makaranta su samu certificate saboda kai su zai su yi aikin gwamnati ko kuma su samu albashi wato ba wai ana amfani da ilimi wajen gina al'umma ba ne ana amfani da ilimi kawai wajen neman aiki da kuma abin da za a ci saboda haka duk al'umma da ya samu irin wannan za su ga ainihin ci gaban ta kayyadajjen ci gaba ne na biyu kuma shi ne zamantakewa na al'umma gaba ɗaya a gidajen mu a unguwannin mu za ki ga unguwannin da ake da mutane masu ilimi za ki ga zaman su ma ya sha bamban ko kuma gidan da ake da ilimi za ki ga zaman rayuwar wannan gida ya sha bamban da ainihin gidaje na mutanen da ba su da ilimi yana da muhimmanci kwarai da gaske al'umman da bai wasa da ilimi jama'a al'umma din ba ta da cigaba har abada
to malam ka san yanzu akwai wani abin da malam Bature yake cewa educated illiterate wato mutumin da ke da ilimi amma kaman bashi da ilimi to me zaka ce game da hakan menene kake ganin yake janyo hakan mutane su je makaranta amma duk da haka su fito suna aikata abubuwa kaman waɗanda ba su da ilimi
wato akwai karatu akwai kuma ilimi shi ilimi ba wai a karatu kawai ake samun shi ba ilimi ya haɗa da experience wato ainihin wato sai da zan fitin na shawo ba amma dai irin abubuwan da mutum ya koya yau da kullum wato ya gani ko kuntanci da al'umma ko kuma dai shi idonsa ya gane mashi ko kuma jikinsa ya gane mashi sannan kuma akwai abin da ake kira analytical reasoning wato yadda mutum zai iya ganin abu sannan ya duba ya wato ya auna shi cikin wato abin da na ilimi akwai bambanci tsakanin wannan da kuma ainihin zuwa makaranta a yi karatu ya ce gani tamar da yawa suna da ainihin certificate da yanar cd yana da shi amma ka zo na ka fara magana da shi sai ka ji wato wannan karatun da ya yi din ba shi da tasiri a kan wato yadda yake gudanar da al'amuran sa na rayuwa ko kuma yadda yake yin rayuwa
ya za a magance wannan matsalar to
eh akwai hanyoyi da yawa da ake magance irin waɗannan matsalolin rashin ilimi na farko dai dole ne wato ilimi hakki ne na gwamnati wato dole ne gwamnati ta ilmantar da al'ummanta duk kasar da za ta ilimantar da al'ummar wato za ki ga irin wannan abubuwan da muke magana a kai da idan makarantun mu musamman makarantun gwamnati yanzu ya ji da hatta malaman da suke koya makarantun gwamnati mun ba sa ma kai da hankali wannan makarantun saboda ka inda an yi wa mama wato zai yi a magance wannan matsala da muke gani a yau saboda mun sha faɗi makaranti masu zaman kansu abinda suke an gina su ne kan riba ya su koyar da mutane karatu su fahimci yare amma babu ainihin wato gishirin ilimi a cikin abubuwan da ake koya yara saboda haka akwai abin da ake kira social coping strategy wato yadda mutum zai iya wato ya rayu in bai kusa da wanda yake kula da shi in ya bar wato muhallin shi zai iya rayuwa a wani muhalli din wanda ba muhallin shi ba wannan shi ne ainihin ilimi wanda yawanci in sun je makaranti masu zaman kansu ba sa mai da hankali a kan wannan in sun mai da hankali a karatu na cin jarrabawa a sauran makaranti kuma wanda yake na public wato makaranti na gwamnati ya ce da akwai wannan abu a lokacin da muka tashi ne mun ga irin waɗannan abubuwa da aka yi wanda ba wai karatu na aji kawai za a koya masa ba akwai karatu na rayuwa wanda yana da muhimmanci tare da gaske dole ne hukumomi su bi da ainihin wato tare tare na ilimi wanda ake da shi a yanzu a ga yanzu irin gyara ga a mashigin da duk an amince cewa akwai waɗannan matsaloli din daman matsala ita ce a fahimce ta in an fahimci cewa akwai wannan matsaloli za a zo a bi za a ga a kowane bayan shekara biyar daman ya kamata a yi irin wannan abubuwan a bi da cewa irin ilimi da ake koyar da mutane ya dace da irin zamanin da suke in bai dace ba a sake rijiyar na ki a bi da me ya kamata a koyar da ainihin yara da ɗalibai in an yi wannan yana da nijiyar rage irin wayan na abubuwan da suke gani na wato educated illiteration wato mutane masu masu karatu amma ba su da ilimi.
Malam dai a gaskiya kwanan nan yawancin ɗalibai sukan nakan yawan jin suna faɗan cewa ko kuma suna ɗaura alhakin rashin ilimi kan gwamnati cewa gwamnati basu wato gwamnati bata ba su tallafi ba yadda ya kamata shin a ganinka za a ɗaura alhakin rashin ilimi a al'ummar mu kan gwamnati gaba ɗaya?
Hakkin gina al'umma yana kan gwamnati akwai abubuwan da gida za su yi wato family na mutum wato iyalin shi na baba da mama hakkin tarbiyya da ainihin tabbatar da cewa an sa shi makaranta amma akwai hakki na gwamnati na tabbatar da cewa kowane yaro da aka haifa a ƙasar ka ko kuma a yankin ka ya je makaranta wanda yawanci gwamnatocin mu sun yi a faɗi a baki ba a damu da wannan ba sannan akwai kuma banda na kai yara makarantar akwai hakkin tabbatar da cewa an sa abubuwan da suka dace a waɗannan makarantu na daga ajujuwa ababen zama da kuma ababen koyarwa da ainihin training na malamai din wanda za su koyar da ainihin ɗaliban nan ba kuma training kawai ba akwai training da retraining wato a koyar da su a sake koyar da su ba wai kawai malami ne da ya samu aiki a primary ko a secondary yanzu ya zauna ya yi shekara 20 da ke fara ilimi ba in an ci gaba da haka ya yi an koma kuma gidan jiya shi wanda yake so ran shi ma bai sani ba.
Sauraruwa abinda ya sawwaka kenan a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Madina Dahir mai shanu da ta taya na gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu Mr. Dan. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yeah.